sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Dalol FM. Daniya murya Arewa sai kuma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi, za kuma ku iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe kuke bukata a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da hantsin yau Alhamis 11 ga watan Yuli shekarar 2019. Yanzu ma Daula Salim ce daga nan birnin Washington tare da Sarfil Hashim Gumel da masu sauraron abokan aiki, muka sake dawo muku da shirin mu na hantsi. Bayan labaran duniya za a ci rahoto kan yadda ake samun rarrabuwar kawuna tsakanin magoya bayan shugaba Muhammadu Buhari a Najeriya kan wasu manufofinsa. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da Suleiman Munibarma zai kawo mana. Daga nan kuma sai sharhin jaridin kasar Ghana, sai kuma ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuke kira kuna ajiye mana ta wayar tarho. Amma kafin nan sai kun ji cikakkun labarin duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labarin duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Jiya Laraba, sakataren ma'aikatar kwarigo ta Amurka Alexandra Acosta ya kare matakin da ya dauka sama da shekaru 10 da suka gabata lokacin da ya zama mai gabatar da kara a madadin gwamnatin tarayya, inda ya amince da wani sauƙaƙƙen hukuncin kotu da hamshakin mai kuɗin nan Jeffrey Epstein, wanda aka zarga da laifin safarar ƙananan yara don lalata. Dabadan ayyukan da masu gabatar da ƙara a madadinmu suka yi ba, da Espin ya sha, ma'ana da ya samu wani ɗan ƙanƙanin hukunci a matakin jiha ta yadda zai kauce ma ɗauri, abinda Acosta ya faɗa wa manema labarai kenan. Ya ci gaba da cewa, mun yi abin da muka yi ne saboda ya kamata Espin ya je gidan yari. Acosta ya ce, mun yi imanin mun yi abin da ya kamata, akwai muhimmancin ganin mutum ya amince da laifinsa. Wasu 'yan majalisu ciki har da wasu manyan 'yan jam'iyyar Democrat biyu na buƙatar Acosta ya yi murabus daga bakin aikinsa kan rawar da ya taka na barin Epstein ya amsa laifin da ya yi a shekarar 2008 kan laifukan lalata a jihar Florida, wanda ya sa shi zaman gidan yarin na watanni 13, kuma ya yi wancan lokuta yana da damar yin aiki a ofishinsa da ke kudancin Florida. Haka kuma an buƙace shi da ya rajista da sunansa a matsayin mai laifin lalata tare da biyan ƙananan yaran da ya lalata da su wasu kuɗaɗe. Jiya Laraba, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce nan ba daɗewa ba zai ƙara tsananin takunkumin tattalin arziki kan ƙasar Iran, a daidai lokacin da Amurka ke zargin Iran da laifin coge kan batun nukiliya ta hanyar saba ma yarjejeniyar nukiliya ta 2015 ta ƙasa da ƙasa, wadda aka cimma domin daƙile shirin makaman nukiliyar Iran. Iran ta amince da cewa yanzu haka ta tara sinadarin uranium wanda ya wuce adadin da yarjejeniyar ta kayyade mata. Trump ya janye Amurka daga yarjejeniyar a shekarar ta gabata, kuma ta ci gaba da tara sinadarin da ya wuce wanda aka amince matan. A shafin Twitter, Trump ya faɗi cewa, tun da daɗewa cikin sirri Iran take saba ma abin da ya kira yarjejeniyar dala biliyan 150 maras kyau, da tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da gwamnatin Obama suka amince da ita, wadda ta hada da mayarwa da gwamnatin Iran kuɗaɗen a daidai lokacin da aka cimma yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta nukiliya da aka samar shekaru 4 da suka gabata. Lokaci na ƙure ma kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi kan rikicin da ke ci gaba da faruwa a jam'iyyarta na neman hanyar haɗa kan 'yan jam'iyyar da ra'ayoyinsu ya bambanta game da salon sa ido kan gwamnatin Trump da sauran wasu ƙudurori da za su shafi kuɗin da za a kashe kan tsaro da kuma batun bakin haure. An shirya majalisar wakilai za ta fara hutunta na shekara-shekara daga ranar 26 ga watan Yuli, wanda hakan ya bayo shugabannin jam'iyyar Democrat makonni 3 kacal su samar da kasafin kuɗin tsaro, sai kuma wasu ƙudurori da za su duba damuwar 'yan Democrat akan matsalar jin kai da ake fuskanta akan iyakar kudancin Amurka. Kuɗaɗe da za a kashe kan bakin haure ya haddasa faɗa tsakanin Pelosi da wasu ɓangaren jam'iyyarta a watan da ya gabata. 'yan majalisa hudu na jam'iyyar Democrat masu rajin kawo sauyi da suka hada da Alexandra Ocasio-Cortez na jihar New York, da Ilhan Umar ta jihar Minnesota, da Ayanna Pressley ta jihar Massachusetts, da kuma Rashida Tlaib ta jihar Michigan, duk sun ki amincewa da ƙuri'ar ƙudurin da ya samu nasara a majalisar dokoki. Suna masu nuna damuwa cewa ƙudurin na dala biliyan 4.6 na agaji na bai wa dogarawan iyaka damar cin zarafin bakin haure. Shugaban Amurka Donald Trump na samun goyon bayan yawancin tsaffin sojojin kasar, wanda wata ƙuri'ar jin ra'ayi ke nuna cewa kashi 57 sun amince da hanyar da shugaban yake bi wajen gudanar da al'amuransa a matsayin shugaban sojojin kasa. Kusan mutane 6 cikin 10 sun amince da shugaban ya yanke hukuncin da ya dace wajen amfani da sojoji, yayin da kashi 48 cikin 100 suka yi imanin Trump ya ƙara ƙarfin dakarun kasar. Ƙuri'ar jin ra'ayin da cibiyar bincike ta Pew ta gudanar sun ji ra'ayin sama da tsaffin sojoji 1,200 tsakanin ranar 14 ga watan Mayu da 3 ga watan Yuni, amma sakamakon na da yiwuwar kurture wajen kashi 4 cikin 100.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ci, yayin da gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke dada kankama a wa'adi na biyu, ana ta samun rarrabuwar kawuna tsakanin magoya bayansa kan wasu muhimman manufofinsa. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya dauke da cikakken rahoton.
Dawar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wa'adi na biyu ya sanya magoya bayansa yin murnar tunanin lamura za su kara ko za su fara inganci. Amma matakan da shugaban ya dauka, kama daga dawo da wasu jami'ansa da wasu kekin jini kan mukamansu, dakatar da shirin tsugunar da makiyaya mai takan ruga, da kuma tunanin ba ma wani garan bawa da gwamnatin da ake iya samu, ya sa wasu na cewa da bukatar a sauya lale, wasu kuma na cewa tafiyar canji na kara kyau. Ga ɗaya daga cikin jagororin kamfen na shugaba Buhari ta farkin Bauchi, Kabiru Dairu, shugaban na cimma muradun raye kasa da ta kan ne soyayya alƙiblan Najeriya daga koma baya.
Ya kuma yi shekaru da yawa na cikin harkan gwamnati. Ba abin da za a gwada masa, yayi na soja, yayi na farar hula, ba lungu da sako da matsaloli da bai sani ba. Yanzu ka duba yadda Buhari ya tinkari matsalolin da suke kasashen South East. Muna da matsaloli a arewa. Na tabbata Buhari baya manta bane. Me kuma shugaban kasa bai mance da arewa ba, kan yadda mutane suke zato ko suke fadi cewa an watsar da arewa, ba haka bane. Akwai tsare-tsare, akwai matakai. Allah ya kawo shekaru na biyu. Na tabbata in Allah ya sa, da muna masa fatan Ubangiji Allah ya bashi basira da zai fiskanci arewa kuma yanzu.
A nasu bangaren Alhaji Saidu Bayero, wanda shugaban APC ne a gundumar Karu Abuja, ya ce gafara sa bai ga kaho ba ya jawo masa kalubalen rashin lafiya.
Kan shugaban kasa na ne Muhammadu Buhari, wanda nake so, soyayya ba wai ta wasa ba, ta gaskiya da gaskiya. Tafiya tana ta tafiya, a yanzu haka ma har hawan jini ya kama ni bisa ga yanda al'amarin yake tafiya, yanda mutane suke nuna mini maganganu a adawance.
Wai ne likita ne ya ce ma hawan jininka ya hau, ko kai ne kawai ka kirkiro, ko wani ciwon kai ne kawai kake ji ya sa ka faɗi haka?
Ya zan yin kirkiri ciwo, likita na ne ya gaya min, kuma wannan shine makasudin abin da ya sa ni hawan jini. Ya dauki mazaje, ya dauki injiniyoyi, ba injiniyoyi ba, amma wayancan da ake cewa gashi, wallahi akwai waɗanda suke wa Boko Haram zagon ƙasa, kuma wallahi ba masu son sa bane.
Muhammadu Aladu Sardaunan Jimeta, wanda jigo ne a APC, ya ce gyaran da yake son gwamnatin Buhari tana yi shine ta bangaren wayar da kan mutane kafin kawo sabon shiri. Yana mai misali da shirin ruga da aka dakatar.
Idan ba samu turjiya inda ka samu yanzu ba ka tsaya. Alal misali, ko ƴan jarida ne, akwai wani wanda yana zaune a cikin ƙauye fa shi bai san ma me yake ba. The only way da za a iya samun shi shine wannan radio da kuke yi, wanda in ya tashi da safe zai kunna radio sai ji me duniya ke tafiya. So yana zaune a ƙauyensu, sai ya ji labarin cewa an ce ai ga Bafulatani ne za su zo su kwace gefen Benue. Shi a tunaninsa sai dauka haka ne, dole ya samu turjiya. Da an wayar musu da kai, wakilansu kenan wanda sun yi karatun su sun san gaskiya, sun wayar da kansu, gwamnati ta zauna da su, su kuma suka sake samun mutanensu. Kaga mutane da su fahimci cewa to ai rugar nan ma daman tun da can yana nan ai.
Babbar muhawarar da take tinkarowa ita ce ta fara campaign din 2023 a siyasance tun yanzu, inda aka ga riguna da huluna dauke da hotunan uban APC Bola Tinubu da ake hasashen shi zai takara a APC. Duk da Tinubun ya yi sauri, ya nesan da kansa daga masu campaign din. Nasiru Adamu Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
bare in ihu a dakan madadin in kuka sai in zo da kalaman sulhu yau tura ta kai bango na bara anai mini
to madalla a gaishe da Nasiru Adamu Alhikaya kamun mu je ga shirin mu na gaba bari mu shakata da wannan wakar yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 3:13 na dare ga shirin mu na gaba
nakasa
ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako tare da ni Sulaiman Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Nakasassu daga sassan Afirka sun gudanar da wani babban taro a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger dabara da taron shugabannin kasashe da na gwamnatoci karo na 33 da aka gudanar a ranakun 7-8 ga watan Yuli a karkashin inuwar kungiyar AU ko kuma Union African wannan wani sabon tsari ne da kasashen nafiyar suka kullo da shi da nufin tantauna matsalolin mutanen da ke da bukata ta musamman a ci gaba da neman hanyoyin inganta rayuwarsu a duk inda suke lura da muhimmancin gudunmuwar da nakasassu ke badawa wajen ayyukan ci gaban al'umma yasa haduwar ta wannan karan mayar da hankali akan batun haƙoƙin nakasassu don ci gaban kasashe shirin nakasa ba kasawa ba ya zanta da Malam Muhammadu Umaru mashawarcin shugaban kungiyar nakasassun Afirka ta yamma don jin ƙarin bayani
kun san ana babban taro na shugabannin kasashe da gwamnatoci na Afirka gaba daya shine mu ma nakasassu muka ce ba za a bar mu a baya ba mun zo nan domin mu tattauna bisa kan haƙƙin nakasassu a cikin tsarin tahiya na duniya kamar development durable ci gaba mai dorewa to shine muka zo mu tattauna nan kuma taro ne wanda ya kumshi kaman manyan mashawarta a cikin duniya gaba daya, musamman abin da ya shahi na kasasu kamar su Handicap International, su CBM da International Disability Alliance. Duka shugabannin su sun zo anan, da sun zo daga Equator, daga kasashen Africa, daga Brussels, duka sun zo nan domin su sadu a cikin wanga taron, su kawo nasu gudunmuwa. Na ganin cewa dai na kasasu ba a bar su a baya ba cikin tsarin tahiya wanda ake yi, kuma kun ga yanzu an yi declaration a gaban waɗannan manya-manyan mutanen, inda aka yi kira zuwa ga cewa ya kamata gwamnatoci su mai da hankali waɗanda ba su aza hannu ga dokan Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da haƙƙin na kasasu. Ana kira gare su su aza ma wannan dokar hannu. Kasashen da suka aza mata hannu kuma ana kira gare su, na ganin cewa sun yi yanda dokokin ƙasa su zamanto ɗai da waɗannan da wannan dokar ta Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma su yi aiki da ita.
Yawa to da yake daukacin na kasasun kasashen Afirka ne suka hallara wannan taro na yau. Kuka gano me aka fahimta game da maganar ƴancin na kasasu a wannan lafiya?
Watar abin da aka fahimta dai shine kasashe da dama na Afirka sun azama wannan dokar Majalisar Ɗinkin Duniya hannu, kuma da yawa sun fara aiki da ita. Kun san ita kungiya Union Africaine ita da kanta ta hiddo wani protocol wanda protocol ala sharta African shi regenia wanda aka yi na kasashen Afirka bisa kan haƙƙin na kasasu. To shi ma wannan protocol ɗin mun yi kira zuwa gwamnatoci na cewa ya kamata su aza mata hannu kuma su fara aiki da shi. Sa'annan akwai wannan sharta humanitaire kamar jejeniya wadda take kula da abunda kun san yanzu cikin kasashe ana tashin hankali ana yaƙe-yaƙe, kuma a cikin yaƙe-yaƙe nan na kasasu suna samun matsaloli da dama, kuma wannan yaƙe-yaƙen yana kawo da kasashe ma. To shi yasa wannan sharti ita ma mun ce gwamnatoci su mai da hankali gare shi duk lokacin da na kasasu suka samu kansu a cikin wannan yaƙe-yaƙen. To ya zamanto an ɗauki matakai na musamman na ganin cewa na kasasu su ma sun ci gajiyar irin abubuwan da ake kawo na kula da haƙƙin ɗan adam.
Shin wace amsa suka ba ku akan wannan damuwa?
A cikin declaration ɗin mun sa kira cewa nan gaba duk taron da za a yi na Union Africaine ya kamata a ce na kasasu su ma sun samu halarta, kuma an yi zama na ɗaukan cigaban al'umma hada na kasasu cikin duk shawarcen da ake yi.
Taron wanda ya samu halartar ministocin wasu daga cikin kasashen Afirka da uwar gidan shugaban kasar Nijar Dr. Malika Isuhu da ke shugabancin gidauniyar tattalin iyali ya kasance wata damar tunatar da shugabannin kasashe alkawalan da suka dauka ta hanyar yarjejeniyoyin da suka saka wa hannu akan sharadin mutunta haƙoƙin na kasasu.
Gwamnatoci waɗanda ba su azama dokar Majalisar Ɗinkin Duniya hannu su yi kokari su azama wannan dokar hannu, kuma waɗanda suka azama ta hannu su yi kokari ya zamanto sun yi aiki da wannan dokar. Kuma akwai protocol ala sharta African da jejeniya na kasashen Afirka bisa kan cigaban da kasasu, shi ma mun yi kira zuwa gare su na ganin cewa sun yi aiki da wannan jejeniya. Sa'annan akwai jejeniya kuma waccan sharta humanitaire wadda kamar duk irin tashin hankali da wani catastrophe da wani yaƙe-yaƙe da ake yi an yi kira da cewa ya kamata a ɗauki matakan ganin cewa na kasasu su ma an kula da su a cikin wannan yanayin na tashin hankali da ake yi a cikin kasashen Afirka.
A yau menene babbar damuwa ko kuma menene manya-manyan matsalolin ko buƙatun da ku na kasasun Afirka kuke buƙatar ganin an gaggauta ɗaukar matakai a kansu?
Abin da muke so a gaggauta ɗaukar matakai a kansu shi ne kamar kyautata yanayi, ya zamanto duk inda adda kamar infrastructure wurin shiga da hita ko gine-gine ko hanyoyi ko sufuri, ya zamanto na kasasu suna iya aiki da su ba da sun samu cikas ba. Kuma ya zamanto duk irin abubuwan da aka yi irin na development cigaban kasashe, kun san in za a yi tsari na cigaban kasashe ana daukan dokoki da politik da program da development, ya zamanto cikin waɗannan dokokin da cikin waɗannan tsare-tsaren na gwamnatoci ansa ci gaban na kasasu ya zama to ci gaban na ya zama inclusive kamar ci gaba ne wanda ba a keɓe na kasasu daban ba aka ce za a yi musu nasu tsari daban al'umma kuma ya zama to cikin tsarin da aka yi ma al'umma na kasasu sun samu biyan bukata in gidan likita ne aka gina ya zama to na kasasu suna iya aiki da shi in kuma lakol ne kama wurin daukan ilimi makaranta aka gina ya zama to na kasasu suna iya aiki da ita duk abin da aka tsara na al'umma ya zama to na kasasu an dauki bukatunsu a cikin wannan tsarin
kafin wannan sako naku na kasasun Afirka ya kai ga shugabannin kasashe da na gwamnatoci wani irin kira ne kake zuwa a gare su
to lalle muna kira gare su dai ya zamanto irin alƙawulukan da suke dauka suna aiki da su tunda kun gani dokokin nan da suka azama hannu inda suka aiki da su duk abin da nakasassu ya kamata su ci gajiyar haƙin ɗan adam suna cikin waɗannan dokokin ya zamanto duk irin tsare-tsaren da suke yi daga yanzu an tsara abun an kira na kasasu cikin shawara kuma in an yi shawarwarin aka rubuta dokokin ya zamanto an yi aiki da su shine buƙatar mu.
Kuma sauraro nan za mu dakatar da shirin na kasa na wannan mako sai a makon gobe za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Malam Muhammadu Umaru mashawarcin shugaban kungiyar na kasassun Afirka ta yamma da abokan aiki na sashen Hausa ni Sulaiman Muni Barma ke ce da ku mu ne lafiya.
To a gaida Sile Mumini Barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridan Ghana.
Jaridar Daily Guard wacce a shafinta na farko ta ruwaito wasan kwaikwayo a ofishin hukumar zafi taronta da tsohon shugaba Muhammad. Jaridar ta ce a wani taro da tsohon shugaban kasa Jan Dramani Mahama da jami'an hukumar zafi wadda aka karkare shi da amkar abin dariya a lokacin da jami'an hukumar zaben da 'yan zattarwa na babban jam'iyyar adawa NDC suke kan hanya fita daga taron nasu na sirri. Babban magatakardan jam'iyyar NDC Johnson Asedin Kitiya an ji shi yana fadawa maga kujerar hukumar zaben jinmansa cewar kin daina yin adalci. Inda ta nuna cewar ta kaka za a iya yin rashin adalci a nan hukumar zaɓe. Mr. Asedin Kitiya ka daina yin adalci. Mrs. Manson ta mayar masa da martani. An nuna cewar dai ita Mrs. Manson ta saba yin adalci yayin da ita ce daraktan zattarwa na cibiyar nan da ke kula da sha'anin tattalin arziki IEA. To amma a ra'ayinsa ta daina yin adalci ga duk jam'iyyun siyasa a matsayinta maga kujeran hukumar zaɓe. Mrs. Manson ta yi ƙoƙarin kare kanta amma ta rasa mafita. Hakan ya sa ta ci gaba ta je ta tsaya jikin tsohon shugaba John Mahama inda suka ɗauki hoto tare da shi a Asedu Nketiah da Samuel Akufo-Addo Ampofo da kuma tsohon ministan sadarwa Umani Bawumia. Jaridar Daily Graphic ta ruwaito cewar hukumar kare kyawun kaya na kasar Ghana ta kame mamaji saboda tana sayar da waɗansu kayayyaki da ba a yi rajista ba. Jaridar ta ce hukumar kare kayan abinci da magunguna FDA ta kame Elizabeth Tegbo wadda aka fi sani da mamaji game da sayar da waɗansu kayayyaki da aka nuna cewar kaya ne na inganta jima'i ba tare da amincewar hukumar ba. In mun duba jaridar Ghanaian Times za mu samu wannan labarin. Mutum bakwai sun samu raunuka yayin da aka kone waɗansu gidaje a wata arangama game da matsalar fili. Jaridar ta ce wata mummunar arangama akan wani fili a Dagomba Line da ke a Skorimanpo cikin jihar Ashanti ya bar mutum bakwai kwance da raunuka daga saran Adina kuma an kone gidaje biyu da waɗansu shikai na kataku duk waɗannan daidai sun somo ne a yayin da wani da aka ce shine mai mallakan filin ya samu umurni daga kotu da ya rusa waɗannan gidaje da suka kasance wurin makwanci na wasu mutane. Jaridar The Chronicle na dauke da wannan labarin. Kar ku taimaka wa waɗanda ba ɗiyan Ghana ba su samu katin nan na Ghana card, ji Akufo Addo. Jaridar ta ce shugaban kasa Akufo Addo ya kira ga ɗiyan Ghana da su mutunta matsayin kasarsu da kuma kasancewarsu ƴan Ghana, kuma kada su taimaka wa waɗanda ba ƴan Ghana ne ba su samu ID card ɗin kasa na Ghana. Wannan kati na Ghana card game da abin da shugaban kasa Akufo Addo ya ce ku bari mu rungume shi mu mutunta shi ba tare da yadda waɗansu ƴan kasashen waje sun same shi ba. Da wannan sharhi na jaridar The Chronicle muka so ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla a gaishe da Ridwanullah, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakonnin da kuma sauraro kuke kira kuna bar mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum muryar Amurka, daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah na garin Jeje ina injina ma ƴan wasan Najeriya da Allah ya ba su nasara ta dai ya ba su nasara ta biyu kuma ya ba su ta uku. Ina fatar Ubangiji Allah ya ba ku nasara, ku dauko mana kofi, ku yi kokari ku dage ba don kuɗi ba, ba don komai ba, don kishin Najeriya. Najeriya ƙasar mu ce, ƙasar ku ce, ƙasar duk mai son ta ce, uwa ce ta Afirka. Allah ka ba ku sa'a, Allah ka ba ku nasara, Allah ya sa ku ci mana kofi. Daga dan uwa mai Allah na cikin garin Jega.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America, sunana Usman Dogo Madaka Rafi, local government jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga yan takara masu fitowa takara na siyasa. A halin gaskiya ya kamata duk wanda aka ce janye ya yi hakuri ya janye ya bar ma wanda ake bukata din ne saboda a samu cin gaba. Amma ba daidai ba ne a ce ɗan fata sun zauna sun ce wane ka janye ka ce ba wanda ya isa, ba wanda ya isa ya ce ka janye takara. To ai siyasa ana yin shi ne duk a tafi tare, ba wai ana yin siyasa don ƙarfi ba ne. Allah sa matasan nan su gyara halayensu.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America, sunana Ayuba Garba Imam daga garin Katsin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan yi shi ne dangane da shirin shugaban kasa Muhammadu Buhari na ciyar da ɗalibai 'yan makarantar primary school abinci. Lallai wannan shiri ya samu karɓuwa ƙwarai da gaske. Mun dai a jihar Bauchi wannan shiri na leƙa makarantu da dama, na ga ɗalibai suna fitowa karatu saboda wannan abinci. To lallai wannan shiri muna kira da shugaban ƙasa ya ci gaba, kuma idan ya ci gaba ɗalibai za su fito su karɓi ilimi mai inganci.
Dangane da hirar da kuka yi da ainihin sabon manaja ko darakta na kamfanin mai na NNPC, to muna mai fatan alheri, kuma muna fatan za a samu canji a bangaren harkar mai musamman ta NNPC, musamman dangane da abin da ya shafi yin a bayani. Sannan kuma mun so a ce shi zai dora daga inda shi mai kantiba ya tsaya, musamman ta bangaren aikin tono mai a arewa. Ta fatan zai ji wannan sako nawa, domin tono mai a arewa shi ma na ɗaya daga cikin abubuwan da za su haɓaka tattalin arzikin Najeriya, musamman in muka yi la'akari da cewa arewacin Najeriya ta haiku ina talauci a cikin ƙasar Najeriya. Allah ya taimake mu ba mu sa'a. Na gode mai magana Kwamarar Bishop Dauda Sabo Unguwa Katsina, babban magatakar da kungiyar murya talaka.
To kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe, ga Sarfilu ya dawo mana da takaitattun labarin duniya.
To a takaitaccen jiya Laraba, sakataren ma'aikatar kwarago ta Amurka Alexander Acosta ya kare matakin da ya dauka sama da shekaru 10 da suka gabata lokacin da ya zama mai gabatar da kara a madadin gwamnatin tarayya, inda ya amince da wani sauƙaƙƙen hukuncin kotu ga hamshakin mai kuɗin nan Jeffrey Epstein, wanda aka zarga da laifin safarar ƙananan yara don lalata.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Salaman wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Daryl Smith. Ni Daula Salim nake cewa sai Allah ya sake hada mu.